barkamu da saduwa da ku a zauren VOA. A yau, shirin zai tattaki zuwa kasar Kamaru kamar yadda muka alkawalta. Bari mu miƙa ku ga abokin aiki na Muhammad Awwal Garba wanda zai jagoranci shirin. Muhammad, bismillah.
Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da wannan lokaci musamman a wannan shiri na zauren VOA. Wanda wannan karan a kasar Kamaru ya gira wannan shiri dai ni Muhammad Awul Garba ne zan jagoranta. Sai dai za mu yi magana ne akan abubuwa da dama musamman abubuwan da suka shafi mata. Mun san mata suna da matsaloli daban-daban, mu ma magidantan mu na namu matsaloli. Amma za ku yi bibiyar mu ta bangaren mu na Facebook da kuma website namu a YouTube da Twitter da Instagram namu na VOA Muryan Amurka. Da farko dai zan fara da Hajiya Ramatu Usman wanda yake magidantiya ce kuma tana da sanayya ta bangaren ilimin addinin Musulunci. Hajiya Ramatu, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce Hajiya Ramatu Usman a nan birnin Douala, Kamaru.
So ya ce ganin matsalolin da yake addaban mata a wannan lokaci musamman za ki ga cewa an yi aure, an yi haife-haife, miji ya rasu, an bar mace da ƴaƴa, ba mai tallafa mata, shin ba za a iya saka wannan matan a cikin waɗansu matsaloli ba kuwa?
Lallai kuwa ba shakka wannan mace za ta kasance a cikin matsaloli sosai a yanda kuka nuna wannan bayani. Domin alhamdulillah mu ne ma Allah godiya, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, rabbi ashrali sadri wa yassir li amri wa ahlu udata min lisani yafqahu qawli. Yau a gaskiya ana fuskantar irin matsaloli hakan nan, miji ne zai rasu ya bar matarsa da ƴaƴa. Amma sai kaga wannan mata idan ba yi sa'a ba an samu mutanen kirki daga dangin mijinta, to sai ta shiga wallahi matsala. Ba abin da kuma ake fuskanta nan da nan bayan rasuwan wannan bawan Allah da ya bar mata da ƴaƴa, sai abin da ya bari kaman dukiya. Ko da ya kasance ma ba wani ɗumbin dukiya bane, amma za a saka ido. To abin da yake kawo haka, ni a nawa lura da na gani sai naga akwai keta ya yawa dewa a cikin wato a rayuwan wato rayuwan mu na kullum, da rashin kuma samun fahimta na addinin Musulunci. Sai kowa ya tashi kai tsaye ya ce zai aikata sharrun ya ga kaman abin da yake aikatawa daidai ne. Alal misali kaman da dai kuka yi magana dazu, sai kaga mutum ne zai tashi ya dauki hakkin marayu bisa kuma bai da izini ya dauke hakkin waɗannan marayu. Tun ma ita wannan mata tukuna ma ba yi zancen fitanta ta kaba ba, ko da yake Islama ta yarda cewa daga mutuwa ana iya a yi rabon gado saboda a sauke wannan nauyi. To akan dauki lokaci a ce sai mace ta fita ta kaba. To kafin a ce nan dai sai ka gani abubuwa iri-iri, ba kula ma da ita mata mai takaba, sun ba kula da ita. Kuma ya kamata, kuma ya cecanta, kuma haƙƙi ne akan kuma dangin mijinta su kula da ita bayan rasuwar mijinta. To sai ya kasance ba a kula ma da ita, sam gashi wata kila ba mai sana'a ba, wata kila ma ba ta da wani aikin da take yi, ba boko bare a ce ta koyi wani sana'a, ita dai ga ta dama mijinta ne mai kula da ita. To yau ya mutu ya barta, sai kaga dangi kuma sun zo a zalimai daga ciki, sun kame wato abin da shi wannan ɗan uwa nasu ya bari, sai ta shiga kuma cikin matsala. ƴaƴa ma da ƙyar za su samu abinci, marayun ma ba a kula da su, subhanallah ba a kula da waɗannan yara. To sai dai ban tuna ba ko zan yi wannan bayani da ya danganci ƙungiya da take yau ƙoƙari da ta fuskanci wannan ƙalubale akan maganar marayu da take ɗan ƙoƙari a kai. To sai muka ga cewa wahalar marayun da abin tausayi ya abin wannan ƙungiya da ake buɗa ya ragan mana wannan abubuwa da muke gani na tausayi.
Wace waɗannan irin ƙungiyoyi kenan da ake buɗe?
Na'am.
Waɗannan irin ƙungiyoyi ne waɗannan?
Eto musali akwai kungiya albayan, akwai kuma musali mata da suke kokari, akwai mata malamai da dai zan iya yin lissafi
wanda suke neman kwato hakkin mata ko marayu.
Suna taimaka ma marayu ne, suna taimaka ma marayu. Ita dai mata mai takaba har dai ta zo ta fita takabanta, wata ma ba ta samu aure mai yiwa, wata kila ma za ta iya ta yi aure, amma ba duka bane suke samun aure su je gaba, sai ta zauna da marayun. To takan samu dai dan kula, a kula da dan marayun din in suna gabanta, wata kila sallaye za a yi musu dan dinke-dinke. Amma irin a daukin nauyin su kamar da muke gani a waɗansu kasashe, a ce kowane wata bayin Allah za su dinga ba da dan kudade, dan kudade na mai wannan ce na dauki nauyin makaranta, wannan ce a na dauki nauyin watakila kula da ci da sha, wannan ce na dauki nauyin sutura har zuwa matsayin waɗansu shekaru da wannan da zai fita cikin mareci. Anan ba mu da wannan, babu wannan anan. To ita ma mata mai takaba sai dai ta yi karmakar manta, in ta fita ma takaban din za ta iya binnan dan kasuwanci ta yi, ta kula da ƴaƴanta. Amma a gaskiya ana tauye haƙƙin ita mai takaba, ana tauye kuma haƙƙin waɗannan ƴaƴa marayu da shi marigayiya ya bar su. To sai dai a ce dai Allah dai shige mana gaba. To amma a gaskiya akwai abin tausayi da yawa, har yau dai ba mu fahimta cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi da wanda yake tallafa ma maraya ya nuna guda biyu, yace su biyun nan suna da za su kusanta a cikin aljanna. Manzon Allah ya nuna hannayensa hakan nan. Shi tallafa ma maraya yana kawo albarka a gida, tallafa ma maraya ina kawo bunƙasan ma samun ma kuma ka ci gaba ma, in kai mai arzikin ne wato zakkanka za ta bunƙasa, wato gidanka za ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Domin gidan da ake tallafin marayu ba a saba ma wannan maraya, insha Allah wannan gida za ta samu kwanciyar hankali, za ta samu kuma za ta samu wato albarka. Kuma tallafin maraya aiki ne da ike kawo, ike bada lada da yawa. Akwai abubuwa wajen kashi guda goma dai na yi dai lissafin kaɗan daga cikin nan da ike kawo. Tallafin maraya abu ne mai muhimmanci da Allah yake so. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, ya gwada mana misali. To amma anan a gaskiya tukuna, a gaskiya tukuna, in dai ba watakila association ta yi kokari ta dauka ba, a gaskiya ina da wuya kaga ana tallafa ma maraya hakan nan ta dadi yanda ya kamata.
To madalla Hajiya Ramatu Usman, mun gode ko. Yanzu kuma sai ɗan jarida Maimunatu Sa'adu. Mun Sa'adu, yanzu ga irin matsalolin da takwarorin ku mata suke fuskanta. Za ka ga mace da ƴaƴa kamar 5, 6, 7 an sake ta, ƴaƴan ma ba a kula da su kamar yadda ita Hajiya ta faɗa. Shin laifin daga wajen daga wani ɓangare ne, ɓangaren ku ne ko mata, ko mata ɓangaren mu ne mu maza ɗin?
Sunana Maimunatu Sado, kuma ni ƴar jarida ce. To kuma yanzu dai wakiliyar VOA wato sashen Hausa na muryar Amurka, yawa a nan kasar Kamaru a Douala. To ni dai abin da zan faɗa, yanayin da mata suke fuskanta ba zan ce wato abin akwai ɓangare guda kawai da take da za a wato atumeta ba, yawa abin ta sashi biyu ne. Saboda sai na ce mata da nasu, mazan ma da nasu. Zan ɗauki misali guda kamar ta wajen mata da farko, tunda yake kawo mini magana ta ɓangaren zamantakewar aure. To a gaskiya mafi akasari wasu lokutan ana ɗaukar ƴaƴa a kai su aure ba tare da wato an yi musu bayani dangane da yanayin zaman, yawa yanayin da ake zaman auren ba. Sai ka gani mafi akasari abin da dai ake yi a yi bukukuwa, yawa akwai jahilci sosai. Saboda a kodayaushe mata malamai suna kira ga iyayen mata da su dawo makaranta, saboda mai yasa suke kira, domin mata su gane kuransu, kuma su gane hakkokin su akan mazajen su kuma hakkokin mazajen su akan su abin da bamu sani ba kenan shi yasa muke tafiya a cikin wato jahilci a koda yaushe ake yin baraka a zamantakewar aure to na dawo akan cewa mata suna da wannan matsalar a gaskiya idan uwa na farko wacce take tarbiya ita kanta bata tarbiyyatu ta hanyar wato addinin musulunci ba kaga za a samu matsala wajen ta yadda za ta ba wa diyarta tarbiya ta yadda za ta zauna a gidan aure akwai misalai da dama kamar uwa ce wacce take wato tarbiyatar da diyarta amma kuma yayin da mai gida ya dawo ta yadda za a ce masa marhaba bisan da zuwa a dauki abubuwan da ke hannun mai gida da ya kawo a saka masa albarka da komai da komai to kaga ba za a yi ba sai ka gani an ce ma wannan diyar ce da Allah ku je ku karbi babanku
wai kuma yayan ma ba sa zuwa
su yayan ma ba sa zuwa yi oyoyo wa mahaifinsu saboda ba a nuna musu darajar zuwa yi wa mahaifinsu oyoyo ba to ka gani wannan lamarin shi yake kawo tabarbarewar wato zamantakewa nan zuwa gaba tunda yake ba a nuna musu ita uwan bata mutunta mahaifinsu a gaban su ba to ka gani ita wannan diyar da za ta je gidan wani kaga ba za ta mutunta wannan ba ai to kaga wannan matsalar kenan da muke fuskanta su da dama akwai matsaloli kamar rashin tsafta akwai matsaloli kamar rashin biyayya akwai matsaloli kamar rashin kyawawan kalamu akwai abubuwa dai da dama da mata a gaskiya ba sa yawa mazajen su a yanzu da yake kaiwa ga tabarbarewar wannan auren
to nan bayan an samu wannan zamantakewa tsakanin namiji da mace da sauransu to sai yanzu kuma aka tafi kuma ga babu ɗaya daga cikin su mu dauki misali mace ita ce a kore yaushe take samu nakasu a rayuwar duniya yawa to bace ga cewar wannan sake musu da ake yi zai iya saka matan a cikin wani hali na yawo ko kuma shiga cikin wani hali na wanda bai cancanta a ce matan sun shiga ba da a ce mazajen su na da rai
eh to a gaskiya mata kam ainihi mutane ne waɗanda suke da rauni ko fiyayyen halitta yayi bayani akai kuma a duk rayuwarsu ma cikin rauni suke sai na ce kawai mutane ne ba su fahimta ba domin yau ko da mace tana aiki sai na ce a koda yaushe mace a cikin rauni take tana buƙatar tallafi tana buƙatar wato a saurare ta tana buƙatar abubuwa da dama wajen wato fahimtar ta kamar yadda kake maganar cewa yayin da a cikin ɗayan su ko mai gida ya faɗi ya rasu domin wannan ta wannan bangaren ake samun matsaloli sosai yawa kamar yadda malama ta yi bayani a gaskiya yayin da mai gida ya kwanta dama to ana samun matsala mata wannan lokacin suke ganin waɗanda ainihi suke ƙaunar su da waɗanda ainihi kuma ba sa ƙaunar su musamman ta bangaren dangin miji domin duk ta wannan ne muke wato karkata saboda mun san cewa yau idan mai gida baya nan ragamar tafiya an dora wa iyayen miji da kuma danginsa da ƴan uwansa to amma yau kash abin da muke fuskanta sai muka ga cewa a'a yau ragamar ta koma hannun mata ne waɗanda kuma ainihin su ba su da sana'o'i ba su yin komai wannan al'amarin yana ci mana tuwo a ƙwarya kuma a gaskiya kamar yadda malama take ce ta yadda ake cewa ciwon mace na mace ce to sai mata yanzu suna hada kungiyoyi wajen taimakawa ƴan uwansu mata ta yi magana kungiyar malama Ruqayya a gaskiya babu wanda yake ba su sisi
to da waɗannan bayanai na Maimunatu Sado za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muhammad Awal Garba abokin aiki na a Kamaru wanda ya jagorance shirin sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.